الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أما بعد فإن من النعم العظيمة التي تستحق شكرا خاصة أن يوفق المسلم لسلوك منهج السلف الصالح النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم علما وفهما وعملا وذلك المنهج الذي لا ريب في صحته وسلامته عند أصحاب القلوب والعقول السليمة التي سلمت من أمراض الشبهات والشهوات المنهج الذي نجزم بصوابه ونقائه واستقامته وكماله لا جمودا ولا تعصبا ولا ادعاء بل بالبرهان القاطع والدليل الواضح والحجة البالغة. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. عباد الله، أنتم اليوم في الأيام الأول من رجب، شهر صح أنه من الأشهر الحرم الأربعة بالكتاب والسنة، وسميت حرما لأن فيها تعظم انتهاك المحارم بأشد مما تعظم في غيرها، لكن الناس ظلموا رجبا واعتدوا في حقه حيث ابتدعوا فيه أمورا منكرة لم يأذن بها الله ولا رسوله من صلاة وصيام وقيام وذكر وزكاة واعتمار، وما ظلموه ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فابتعدوا هذه المبتدعات كلها ولا تلتفتوا إلى شيء يروى لعدم ثبوته عن الصادق المصدوق والشارع الحكيم فتزل قدم بعد ثبوتها. عباد الله، البدعة لا خير فيها أبدا، وإن حسنها الناس ورأوها حسنة فإن خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بايها كا منا قال جدد قوديم وقال الله سبحانه وتعالى بيكوام وننيني نجوم يومنا بيرق وترجب هجرا من زن الله صلى الله عليه وسلم na da shekara 1444 a kidaya ta miladiya yau muna 27 ga watan 1 shekara ta 2023. Wannan khutba za ta yi magana akan waɗannan kwanaki da muke ciki na watan Rajab, musamman saboda irin bid'o'i da ake kirkirowa a wannan wata. Duk da kasancewan ba yau muka fara yin khutba akan al'amarin watan Rajab ba, kusan a duk shekara ko shekara ɗaya ko shekara biyu zuwa uku mukan jaddada khutba akan al'amarin watan Rajab da irin bid'o'in da aka kirkiro a ciki, da kasancewan ya wajaba akan kowane musulmi ya tsaya akan tafarkin Annabi sallallahu alaihi wa sallama, tafarki ingantacce. Tun lokacin da da'awan sunna ta faro a wannan karni, a wannan kasa, shekaru kamar 40 da suka gabata, an ta dauko wa'annan bid'o'i waɗanda aka kirkiro aka shigo da su cikin addini, ana bayanin su, kuma Allah subhanahu wata'ala ya haskaka mu al'umma suka nisanci bid'o'i da shirka-shirka da yawa ta sanadiyan da'awan sunna da aka faro ta shekara 40 da wani abu da suka gabata. Allah ya saka mu wadancan malamai da alkhairi. Sai dai duk da haka an samu waɗansu hadisai waɗanda aka kirkiro, waɗanda yake su ma masu da'awan sunnan da daman su ba su iya tantance waɗannan hadisai cewa ba hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bane. Suna raddin bid'a, amma kuma waɗansu bid'o'in kuma dai ana yin su da sunan ana bautan Allah ne, ba a san cewa waɗannan hadisai da suka zo akai matattun hadisai ne kirkirarru fararru ba. To haka nan dai aka ci gaba da gungurawa har ya zuwa lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya ƙara matafiyan tagomashi, aka samu zurfafawa a cikin ilimuma ilimin hadisi, wanda yake a da can kwata-kwata ma babu wani ilimin hadisi. Abinda mutanenmu suka sani na ilimi, daga ilimin furu'a sai ilimin lugha, daga ilimin harshen larabci sai ilimin fiqhu, ba a san wani ilimin hadisi ba. To Allah subhanahu wata'ala cikin rahamansa ya taimaki al'umma, ya azurta mu da jajirtattun malamai a duniya gabaki daya waɗanda suke bin hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallam keke da keke, suna maida mutane akan turba na annabta. Dama can akwai su, amma mu bai shigo mana wannan kasan ba. Amma malaman hadisi a duniya ba su ke didduguwa, ga su nan tun daga zamanin tabi'ai, daga tabi'ut tabi'in har ya zuwa yau din nan, akwai jigajigan malamai na sunna waɗanda suke tantance hadisai. To sai aka ƙara fahimtar waɗansu hadisai da ake kafa hujja da su, ana waɗansu salo-salo na ibadu, aka fahimci waɗannan hadisai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗe su ba. Akwai waɗansu ƙungiyoyi da dama su sanannu ne, su ba ruwansu da hadisi ingantacce ne ko ba ingantacce ba ne, duk abin da aka ce annabi ya ce shi kenan za su ɗauka haiƙan aitayi, ba tare da la'akari da wannan abin ya ci karo da wani asali daga cikin asalai na addinin musulunci ba, ko wata ƙa'ida daga cikin ƙa'idojin addinin musulunci, ko kuma kama ga wani hadisi a ƙirƙiro shi kaga ƙarara ya saba ma wata aya, ko ya ci karo da waɗansu ingantattun hadisan waɗanda yake masu cincirun dan yawa, ba abin da ya dame su, kawai su za su ɗauka ne ai hoɓɓasa ai tayi. To dama ire-iren waɗannan ƙungiyoyi sun sanu akan bid'a da su aka san su, kai suna ma yin abin da ya wuce bid'a gurin girman zunubi a wurin Allah, shine shirka da Allah subhanahu wataala. Sun aje waɗansu ɗaiɗaikun mutane suna iya shar'antawa kamar yadda waɗannan ɗaiɗaikun mutane kuma suna iya kore abin da ya tabbata a matsayin shari'a kuma a ɗauka a aiki da shi. To sannan sai aka samu kuma wani al'amari wanda shi ma ya dawo mana da bid'o'i bayan sun mutu, shine al'amarin kafafen sadarwa na zamani wanda ake kira social media. Akwai bid'o'i da dama Allah ya matar da su saboda da'awan sunna da da'awan da take karfafan tafarkin Annabi sallallahu alaihi wa sallama, amma kuma social media yau ta dawo mana da bid'o'i da yawa. Kaga abin da an yi shekara 40 da barin shi, kawai sai kaga wani yayi posting cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda watan Rajab ya shigo yayi ma dan uwan shi bishara da shigowar watan Rajab an gafarta masa zunubansa. To kaga su kuma malamai masu da'awa a tafarkin gaskiya, to wajibi an sake dora musu aiki, dole su ci gaba da bibiyan al'umma lokaci bayan lokaci akai-akai. Amma sai kaga kaman waɗansu abubuwan ai an dade ana bayani, ya kamata a ce babu wanda ke da jahilcin wannan abin, kawai sai kaga mutane ana ta dambarwa, sai kaga ana zuwa irin wannan lokacin sai kaga tambayoyi na maka yawa, wannan ya kira naga wani hadisi ne an ce kaza an ce kaza an ce kaza dan Allah mene gaskiyan wannan hadisi kaga wancan ya turo maka wai shi ma yana maka murna yana maka bishara da shigowar watan Rajab sai kaga mutane abinda kake tsammanin sun gane kashi 90 cikin 100 ashe ko kashi 10 ba su gane ba cikin 100 to wannan ya sanya muke da bukatuwar mu ci gaba da bibiyan kawunanmu mu ƙara tabbatar da kawunanmu akan sunna mu ƙara tabbatar da kawunanmu akan ruko da tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama da sabansa kamkam mu kuma ƙara nisanta da baran-baran da bid'o'i bid'o'in nan ko dai waɗanda suke dama can sanannu ne a waɗansu ƙungiyoyi na bid'a ko kuma bid'o'in da aka kafa hujja da waɗansu hadisai waɗanda yake ba manzon Allah ya faɗe su ba domin mun san mu ahlus sunna mun san cewa annabinmu guda ɗaya ne a ƙarshen zamanin nan shine bi abi huwa ummi salawatullahi wa salamu alai annabi muhammad tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ba mu da wani mai shar'antawa koma bayan shi ba mu da wani mai hukuntawa ya ce abu kaza saban Allah ne ko bautan Allah ne sai shi to tunda ko ya riga ya wuce to dole mu karfafa kawunanmu akan duk abin da aka kirkiro bayan shi to wannan ya zama bid'a a cikin addini kowace bid'a bata ce kowane mai bin bid'a kuma yana cikin wuta da harshen annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi ya sanya wannan khutba take so ta ƙara jaddada wannan duk da kasancewa a gurguje ne amma dai za ta ƙara jaddada mana wannan mu kuma ƙara godiya ga Allah subhanahu wataala akan irin ni'iman da ya mana kan nabin sunna wannan yana daga cikin manya-manyan ni'imomi da zaka ƙara godiya ga Allah idan kaga Allah dora ka akan tafarkin bin sunna duk abin da yazo maka sai ka tsaya ka tantance tukuna sai ka tsaya ka tantance wannan gaskiya ne ko ba gaskiya bane in ya tabbata gaskiya ne zaka rungume shi kai ruko da shi bin nawajibi da mataunanka in kuma wannan abu ya tabbata ba gaskiya bane sai kai watsi da shi a bayan ka ka kama abin da yake shine tabbatacci to abin da zamu ƙara godiya akai Allah ya tabbatar da kai akan tafarki madaidaici tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa a wurin ilimi duk ilimin da zaka dauka ya zama ingantacce nagartacce ya fito daga mabubbuga na asali mabubbuga mai alkhairi mai albarka ko dai qur'ani ko sunna da kuma fahimtar magabata sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'in to sannan kuma a babin fahimta abin duk da kake so ka fahimta to ka bari tukuna wani daga cikin magabata waɗanda suka fara yin addinin ya fahimta tukuna wa al-imamu shaukani a wani littafi nasa ina jin sharhus sudur wanda yake magana akan sharhus sudur ko kuma littafin da yake magana akan ina makoman kananan yara idan sun mutu a wurin Allah ina makoman su ya kawo maganganu na malamai ina jin maganganu sun kai kusan guda 6 ko 7 sai yake fadi a cikin wannan littafin yake cewa ina da wata fahimta sai dai matsalan wannan fahimtan ban ga wani daga cikin magabata yayin wannan fahimtan ba shi yasa nake dari-dari in ce ita ma fahimta ce nagartacciya sai yace amma ga irin fahimtan da nake shi sai kawo fahimtan yace amma wannan fahimtan za ta samu cikas tunda ban samu wani daga cikin magabata ya fahimta ba ka ko ga al-imamu shaukani ya mutu hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 250 yanzu kamar shekara 200 kenan da mutuwan al-imamu shaukani amma ina taka tsantsan ya kawo wata fahimta wanda bai samu wai cikin magabata wai akwai wanda yayin nan fahimtan ba to ballantana malami a yau ko a jiya ko a shekaran jiya shi kawai kawo irin nashi fahimtan ya kuma dora al'umma akai dan haka duk abin da zaka fahimta kayi hakuri tukuna kaga wanda daga cikin magabata ya fahimta haka nan duk abin da zaka yi na aiki kayi hakuri tukuna sai kaga manzon Allah da sahabbansa sun yi wannan aiki to babu makawa kuma sai ka samu magabata na kwarai sun kwaikwayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa a cikin wannan aiki to duk aikin da zaka yi ya cika waɗannan kofofi guda uku ilimin ta ina aka samu fahimtan ta ya aka gane sannan ya ake yin aikin a aikace duk abin da zaka yi a duniya ya zama ya hada waɗannan kofofin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai wanda babu wani tababa cewa ingantaccen tafarki ne hanya ce nagartacciyar hanya mun tabbatar da cewa kubutacciyar hanya ce amma ba ga kowa ba kowa zai gane wannan ba sai masu hankali waɗanda suke da kubutaccen tunani su ne za su gane cewa tafarki dai shine tafarkin manzon Allah hanya ita ce hanyar annabi sallallahu alaihi wasallama miƙaƙiya faratar wanda duk ya bi ta dodar za ta sadar da shi zuwa ga Allah zuwa ga aljannan Allah subhanahu wataala, ta farkin da yake babu shubha a ciki, sannan babu san zuciya a ciki, ta farki ne mai kyau babu shubha, duk abin da ka san zai karkatar da kai daga gaskiya shubha kenan, babu shi a tafarkin Annabi sallallahu alaihi wasallama, duk abin da ka san zai hana ka bin gaskiya to shi kuma wannan shahawat kenan, babu shi a tafarkin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Wannan dai tafarki muna da tabbaci 100% cewa ingantacce ne, tsarkakekke ne, tsaftatacce ne, miƙaƙƙe ne, sannan cikakken tafarki ne wanda yake baya karban ƙari ba kuma ya karban ragi. Kuma hakan ba wai mun daskare a wuri ɗaya bane, duk abin da yazo mana bako wanda bamu sani ba, to ba ma korewa zamu karba tukuna, sai mu je mu auna shi a wancan ma'aunayyan na ilimi da fahimta da aiki, mu kuma dora shi akan ya tabbata a tafarkin annabta ko bai tabbata ba. Ba ma daskarewa a wuri ɗaya mutum ya ce shekara 40 da suka wuce abu kaza nake da haka ba zan daina ba, wannan ko kowa ya shekara 100 yana ikirarin mu ne ahlu sunna, mu ne ƴan izalan farko, in dai gaskiya za ta zo masa yi raddinta to ya cire kanshi cikin sahun ahlu sunna. Ahlu sunna na gaskiya in ya shekara 70 yana yin wani aiki sai ya tabbata masa cewa koma bayan wannan aikin ne gaskiya, nan take kan bar abin da ya saba da shi shekara 70 din nan ya dawo akan abin da yake kan gina gaskiya. In ya tabbata mishi cewa abu kaza gaskiya ne kuma gashi baya yi, to nan take yakan yi istighfari ga Allah subhanahu wataala ya dora ya ci gaba da yi. Sayyidina Abdullahi dan Abbas ya kasance yana bada fatawa cewa babu riba a cikin canjin kuɗi da kuɗi in aka samu ƙari, sai dai in an samu jinkiri. Dama mun san kofofin riba, akwai riba na jinkiri, riban nasi'u kenan, akwai kuma riba na ƙari, ribal fadlu kenan. To shi sayyidina Abdullahi dan Abbas duk da zurfin ilimin shi a cikin sahabbai, amma shi yana fahimtar din ka bani 1000 na baka 200 a babin canji, in dai anan wurin muka yi to yana ganin babu riba. Haka ya dade yana bada fatawa har ya zuwa lokacin da Sa'ad ya tambaye shi ya ce wai wannan fatawa da kake ba mutane ka samu a cikin littafin Allah ne ko a cikin sunnan Annabi sallallahu alaihi wasallama? Hadisin yana a cikin Sahih Bukhari da Muslim. Hal wajadtahu fi kitabillahi aw fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam? Sayyidina Abdullahi dan Abbas ya ce kullu zalika la aqulu, ni ban ce na samu a cikin Qur'ani ba, ban ce na samu a cikin sunna ba, ko kuma kullu zalika la aqulu, ban ce na samu a duka ba, akwai dai wannan samu a ɗaya daga ciki. Yace amma ni ga abin da nake fahimta, nan take Sa'ad yake ce mishi to kuskure ne, naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana fadin kaza, sai ya kawo mishi hadisin da ke nuni akan cewa wannan riba ne, nan take ba sai an jima ba, ba maganan zan je in ƙara bincike, nan take tunda sahabbai duka amintattu ne. Sayyidina Abdullahi dan Abbas yace astaghfirullah wa atubu ilayhi, nan take ba sai da aka matsa ba, ya tuban ma Allah yayi istighfari. Mai ruwaito hadisi yace daga lokacin naji Sayyidina Abdullahi dan Abbas duk in yana bada fatawa yakan tabbatar da cewa abu kazari bane, wannan abin da yake koriya cewa ba riba bane, yanzu yana tabbatar da shi a matsayin riba. Abin da yasa na kawo wannan saboda akwai dattawa mai ƴan albarka waɗanda yake su ne suka share hanya sunna ta kafu, to amma matsalan kuma suna nan sun daskare a inda suke tun shekara 40 da suka wuce, rayuwa ta wuce nan, ilimi yana da fadi, kullun ƙarin ilimi kake samu, da zaran kana ƙara bincike, da zaran kana ƙara rena kanka cewa ashe ilimin da ka samu jiya to ashe baka ma bincike kuma baka gane komai ba, haka ka'ida take. Da haka komin dadewanka akan sunna duk lokacin da gaskiya ta zo maka to babu jumuji, karba kawai a wuce wurin, kai istighfari akan abin da kake yi, babu kuma ta'assubanci, babu kuma riyawa, a abin da gaske ne zaka yi shi, eh sunna ne to sunna sak, a tafi akan sunna sak din, babu raba kafa, ba za ka ce sunna sak in an zo wurin sallah, amma za mu dan cakuɗa in an zo bikin iyata saboda muna dan bukatun a dan cika shi a cashe ai waye ai waye, a tafi kawai akan sunna kaifi daya kawai, a fuskanci Allah, a bi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama domin a sami cin nasara. Da haka mu wannan tafarki muna bi ne saboda irin hujjoji da suka zo masu yanke duk wata wato ainihin hujja, sannan muna bin dalili ne karara Qur'ani da sunna, muna bin hujja ne cikakke kosasshen hujja wanda muka samu a cikin Qur'ani da sunnonin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama. Wanda ya saba ma wannan to shine Allah yake cewa mai yushaqiqir rasul, duk wanda ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama min ba'di ma tabayyana lahu al-huda bayan shari'a ta bayyana masa qur'ani yazo hadisi yazo masa kuma ingantacce wa yatabi ghayra sabilil mu'minin yaqibin tafarkin magabata sahabbai da tabi'i da tabi'u tabi'in Allah ce nuwallihi ma tawalla zamu jibinta shi mushi abin da ya jibinta makansa wa nuslihi jahannama amma fa daga karshe zamu kone shi da wutan jahannama wa sa'at masiratir a ce wutan jahannama ita ce makoman mutum to ya ƴan uwa mu sani cewa fa yanzu muna cikin kwanakin farko ne na watan rajab watan rajab na daga cikin watanni al-ashhurul hurum al-arba'a watanni masu alfarma guda hudu da qur'ani ya kawo sunna ta kawo qur'ani ya ce inna iddatu shuhuri inda allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum yace watanni 12 ne a gurin allah kidayen su amma akwai watanni guda hudu masu alfarma manzon allah kididdige mana wadannan watanni yace akwai zulqa'ada da zulhijja da almuharram yace rajab kuma tana can gefe ita kadai wadannan sune watanni guda hudu masu alfarma alfarman da ake nufi shine saban allah a cikin su yana da nauyi yana da girma sama da yin saban allah a watannin da suke koma bayan wadannan watanni guda hudu shine ma'anan wannan hurum din minha arba'atun hurum ma'anan hurum yin zunubi a cikin su yana da girma a wurin allah da haka laifin da kai a watan da ya gabata jumadal akhira in kai shi a wannan watan na rajab to girman zunubin a wurin allah ya karu laifin da mutum yayi a watan sha'aban a watan sha'aban in mutum yayi shi a watan rajab girman zunubin ya karu a wurin allah to shine annabi ya kididdige mana wadannan watanni guda hudu da haka ana son a girman masu a tsorace yin zunubi a cikin su sama da yadda ake yi tsoran zunubi a wadansu watanni wanda ba nan ba to sai dai kamar yadda muka sani mutane sun yi zalunci sun zalunci watan rajab sun yi kirkire sun zo da abubuwa munkar abubuwa abin kiga shari'a sun kirkiro waɗansu abubuwan da yake Allah bai umarni da shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai umarni da shi ba cikin ingantattun hadisai akwai yiwuwa an samo shi ne daga matattun hadisai rubabbun hadisai na karerai waɗanda aka kirkiro waɗansu suka ji suna bayani akan falalan wata sallah a watan rajab waɗansu suka ji suna bayani akan falalan wani azumi a watan rajab waɗansu suka ji suna bayanin falalan wani zikiri a watan rajab ko falalan qiyamul layli a watan rajab ko falalan yin zakka a watan rajab ko falalan yin umara a watan rajab duka dai waɗannan abubuwa da kaji in dai wai a keɓa watan rajab da ambato ne to babu wani ingantaccen hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi yasa muka ce dole ne kowane musulmi ya nisanci waɗannan bid'o'i da aka kirkiro saboda ba su tabbata daga littafin Allah ba ba su tabbata a cikin ingantattun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kana iya ganin waɗansu matattun hadisai da aka kirkiro duk kirkira ne waɗansu daga cikin su zaka same su a cikin littattafai na nan kusa-kusa ka duba ad-da'ifa na Sheikh Al-Albani ya kawo ire-iren waɗannan hadisai waɗanda yake duka hadisai ne wanda yake mawdu'ai ne ba ma wai da'ifai bane mawdu'ai ne karerai ne kawai aka jingina ma annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma ko wani ya ga dama yanzu ma yana iya shiga daki ya ce maka ai annabi ya ce kaza sai ai ta ya madidi da shi sai ai ta ai annabi ya ce kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ba kamar yadda a Hausance muka sani akwai wata kalma ta maguzanci da Hausawa ke amfani da ita sai a ce wai ai Allah ya ce kai tsafi ka samu lafiya ka tuba kul inna Allah la ya'muru bil fahsha Allah baya umarni da alfasha Allah ya umarni da kafirci kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum yanzu ku kafirce ma Allah bayan da can kuna matattu Allah ya rayar da ku babu yadda zai Allah ya umarni da irin wannan to haka za ga ana kirkiro waɗannan hadisai to shine da waɗannan hadisai ne sai kaga an kirkiro irin azumin tsofaffi har ya sanu a cikin Hausawa cewa watan Rajab watan azumin tsofaffi ne akwai waɗanda in sun fara azumi tun watan Rajab to sai an gama watan Ramadana suke jinkirtawa suke daga kafa watanni uku suke yi suna azumi akan cewa watan Rajab tana da falalan azumi kowace rana in kai azumi za a yi maka kaza in kai azumi za a yi maka kaza Albani ya kawo irin waɗannan hadisai a cikin da'ifa akalla akwai hadisi na 4400 da 4400 daidai akwai hadisi na 5400 da kusan 13 ya kawo ire-iren waɗannan hadisan a wurare daban-daban a cikin littafinsa to duka dai waɗannan karerai ne ba su tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ba shi yasa a cikin hadisi manzon Allah yake cewa za a samu a ƙarshen zamani yakuni fi akhir az-zaman za a samu a ƙarshen zamani dajjaluna kazzabuna waɗansu dujalawa tantagariyan maƙaryata ya'tunakum min al-ahadisi za su rika zuwa da ƙarerayen hadisai bima lam tasma'u antum wala aba'ukum ku da iyayenku malamai na sunna ba ku san wannan hadisai ba annabi ya ce fa iyyakum ahir dinku daga ku rika sauraron su kuna aiki da abin da suke kawo muku wa iyyahum ba ku annabi ya ce la yudillunakum kada ku yadda su bashe ku wala yaftinunakum kada ku yadda su dora ku akan fitina su dora ku akan bid'a ba gairi babu dalili to a cikin wannan khutba mun saba nakalto maganganun waɗansu malamai waɗanda suke kore duk wani hadisi da ka sani wanda aka kawo shi a cikin falalan wani aiki na alkhairi a cikin watan Rajab hadisan nan ƙarerayi ne muka nakalto daga al-Imam Ibn Qayyim idan ka duba littafin sa Al-Manarul Munif fi Sahih wa Da'if sunan littafin kenan Al-Manarul Munif fi Sahih wa Da'if al-Imam Ibn Qayyim ya mutu hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shekarar 741 ya kawo ire-iren waɗannan ƙarerayen hadisai yace kai daga ƙarshe dai duk wani hadisi da kaga an keɓa watan Rajab da wata falala to ƙarya ne haka ya tabbatar da wannan ya mutu hijira na da shekarar 741 ba yau ko jiya akai wannan babban malami ba sannan akwai maganan Al-Izzu Abdul Salam wanda yake shi kuma ya mutu hijiran manzon Allah na shekara 577 577 shekara 900 da wani abu kenan da mutuwan Izzu Abdul Salam shi ma haka nan ya tabbatar da cewa ire-iren waɗannan hadisai da aka yi kirkirowa akan salloli akan azumoma duk ƙarerayi ne babu abin da ya tabbata a cikin littafin Allah ko a cikin sunnonin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama haka nan al-Imam Ibn Salah shi ma ya mutu hijiran manzon Allah na shekara 577 kaman Izzu Abdul Salam duk shekara ɗaya suka mutu akwai wani littafi da suka yi tsakankanin shi Izzu Abdul Salam da kuma shi ainihin al-Imam Ibn Salah sun dan rika yin sakonnin wasiqu a ciki ne suka tabbatar da wannan yana nan an rubuta an yana nan littafin guda ɗaya aka rubuta musajala ilmiya wata musajala ce haka wanda ya gudana tsakankanin wannan jigajigan malamai waɗanda suka rika fito da waɗannan abubuwa suna kore shi suna tabbatar da shi bid'o'i ne aka kirkiro shi a cikin addini babu wani abin da yazo a ciki na hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan akwai al-Imam al-Faqihi ya fadi a cikin littafin sa Akhbaru Makka sunan littafin kenan al-Imam al-Faqihi shi ma yace Sayyidina Umar ya kasance idan ya ga waɗansu mutane suna keɓe watan Rajab da azumi yakan kama hannayensa yace sai kun ci abinci yace watan Rajab mutanen jahiliya ne ke darajta watan Rajab to jahiliyan da ne aka dawo mana da ita yau ake so a dora mu akan ta haka ne Sheikhul Islam Ibn Taymiya a cikin Majmu'ul Fatawa mujalladi na 25 shafi na 291 haka ya tabbatar da cewa duk wani hadisi da kaga an kawo shi akan falalan watan Rajab ko wani aikin alheri a ciki ko sallah ko azumi yace ƙarya ne yace ƙarya ne ba shi daga cikin hadisai masu falalan da za a yi yama didi da shi to haka nan al-Imam Abubakar At-Turqushi al-Maliki shi ma a cikin littafin sa Kitabul Hawadith wal Bid'ah sunan littafin kenan Kitabul Hawadith wal Bid'ah shi kuma ya mutu hijira na shekara 530 yau shekara kaman kusan 1000 kenan da mutuwar sa haka ya kawo batu akan azumoma da aka kirkiro a cikin wannan watan Rajab ya kore yace in ana yi sai wani ya dauka ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to haka nan kuma al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali a cikin littafin sa wanda yake bayani akan watanni Lataiful Ma'arif al-Imam Ibn Rajab ya mutu hijiran manzon Allah na shekara 795 ya kawo yace duk wata sallah duk wani azumi da aka kirkiro aka ce wai annabi ya ce ai kaza a watan Rajab yace duk ƙarƙiya da ƙarerayi ne kawai hauma da bankaura ne ba shi da asali daga annabi ko daga ainihin sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallama haka nan kuma al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani wanda yake duniyar hadisi inda kana maganan hadisi ne in ka kawo maganan al-Hafiz Ibn Hajar magana ta ƙari ya mutu hijiran manzon Allah na shekara 856 shi ma haka nan ya faɗi a cikin wani littafin sa tabyinul ajab fi ma warada fi fadl rajab
tabiyinul ajab
haka yake wannan magana ban dukiya kawo kirkire-kirkiren hadisi da aka kirkiro su akan watan Rajab a ƙarshe dai cika bayanin sa da cewa kai bai dai tabbata ba akan falalan watan Rajab ko falalan wani azumi ko wata sallah ko kuma kebe wata rana da wata ibada ta musamman yace babu wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake za iya kafa hujja da shi muka cika shi na 10 da maganar Haji Khalifa a cikin littafin shi Kashful Dhunun shi kuma ya mutu hijira na shekara 1067 wanda yake cewa yace wa instantagariyan makaryata a karni na 3 sun kirkiro hadisi a cikin falalan watan Rajab amma abin ya yadu ne a karni na 4 yace ya yadu ne a karni na 4 cikin waɗanda suka kirkiro waɗannan hadisai ko kuma suka zuzuta waɗannan hadisai suka yi tatallan su a duniya akwai wani malami da ake kiran shi Abu Talib al-Makki sunan shi kenan yace shi kuma al-Imam al-Ghazali ya bi tafarkin wannan malami ya dauko waɗannan ƙarerai ya ta yama didar su akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya fade su duka dai waɗannan malamai guda 10 muka kawo a takaicen takaita kuma a gurguje shi yasa nake fadin kowane malami da shekaran haihuwarsa da kuma littafin sa wanda ke neman ya ƙara fada da bincike sai ya koma waɗannan littattafai da muka kawo na waɗannan malamai zai gane cewa ababen da aka kirkiro a wannan wata suna da yawa mu kuma abin da ya dora mana shine tabbata akan tafarkin Annabi sallallahu alaihi wasallama ingantaccen da yake babu wani tababa akan sa babu wani kaikayi akan bin sa babu wani hayaki ko wani kura akan sa tafarki ne nagartacce ingantacce in muka bi shi za mu dace da sunnan Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma za mu kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya saba yin azumin litinin da alamis yana iya yin abin sa wanda ya saba kiyamul layli yana iya yin abin sa wanda yake son yin sadaka na yau da kullun yana iya yin abin sa amma abu na farko ka kudurta cewa duk wani hadisi da aka kawo akan falalan Rajab ko wata ibada ta musamman ko keba wata ibada to kawai ƙarya ne mu muka fadi a'a jigajigan malaman musulunci waɗanda suka gabata su ne suka kawo waɗannan bayanai bayan sun bi su in kalo za ka gama ko maganar Shekul Albani ban kawo ba malaman zamani ba mu kawo maganar Shekul Albani ba ballanta na wani cewa Habiyawa ne ai ɗan Izala ne shi yasa muka kawo maganar malamai magabata can waɗanda yake duniya ta yadda cewa malamai ne masana Allah to muna fatan Allah ka tabbatar da jigajigan mu akan gaskiya Allah madaukakin sarki ka tabbatar da jigajigan mu akan sunna ka rayar da mu akan ta ka karbi rayuwar mu akan ta gobe kiyama ka ta da mu a tutan shugaban ta Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya marasa lafiya daga cikin musulmi Allah kai mana gudunmu lafiya masu lafiya kuma Allah ka kara mana lafiya ka sa lafiya ta amfane mu duniya da lahira Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك